Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia kan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da Mania FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live. Ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safida Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmed.
Masu sauraro, a yau Laraba 7 ga watan Yunin shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari.
Haka zalika, a makonni biyu da suka gabata mun faro tattaunawa ko kuma magana akan binciken kudaden da ake kashewa a ma'aikatu ko na gwamnati ko masu zaman kansu, wanda kuma muka faro tattaunawa da wani bawan Allah wanda a turanci ake cewa wato auditing.
Shi accountant ala kulli halin bukatunsa iga takardunsa sun yi daidai. Wani lokacin kadan kansa ya yi zafi sai ya ga ta yaya zai sakulo wani abu don ya nuna daidai. Saboda matsawar bai daidai din nan ba, to ba shi da kwanciyar hankali. Sai ya manta bangaren audito din. Shi kuma audito kadan ya je bukata sai ya ga yaya aka ce wannan abin ya yi daidai.
Shin auditoci, kuna karbacin hanci da rashawa don ganin cewa kun toshe inda aka samu faci in kuka je bincike?
To, a magana ta gaskiya.
Za mu ci gaba da tattaunawa da Malam Ahmed Tijjani Haruna daga ofishin babban mai binciken kudade na gwamnatin tarayyar Najeriya, da yanzu haka yake na Amurka a wani horon sanin makamar aiki.
To, mun dan tsakuro wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko da muka tambaye ku a wancan makonni biyu din dai da suka gabata na yadda kuke kallon lamarin binciken kuɗi ko kuma yadda ake kashe kuɗaɗe a ma'aikatu.
To, sakon farko daga Baffa Haruna Bajuga yace yau da gobe wai dama ana bin diddikin kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiyar da ma'aikatan gwamnati ne? Duba da yadda a wasu lokutan ake ware makudan kudade akan wasu ayyuka na gwamnati amma sai a rasa ganin inda aka yi aikin.
To, sai kuma Abdulrashid Sani Kaura yace salam yau da gobe, wannan shiri yayi gaskiya dan ko ni ban san yadda wannan lamari yake ba. Muna nan tare da ku domin talakawa mu san yadda ake yi da kudaden da ake kashewa. Ku tashi lafiya.
Sai Isa Lawan Girgir yace salam yau da gobe, ni a sani na babu wani diddiki ko bincike da ake yi wajen kashe kudaden ma'aikatu illa kashe mu raba, kuma in ce kowa ya kama kifi gorarsa kawai.
Wato, kowa ya kama kifi gorarsa zai zurawa. To, sai kuma Abdullahi Shehu Maji yace yau da gobe, gaskiya mafi yawan waɗanda ba sa cikin gwamnati ba su sanin yadda ma'aikatu ke kashe kuɗi. Sai dai fata na hukumomin da abin ya shafa su rika bin diddikin yadda ma'aikatun ke kashe kuɗaɗen don rage almubazzaranci.
Sai Abdulrashid Sani Kaura yace salam yau da gobe, wannan shiri yayi gaskiya don ko ni ba san yadda wannan lamarin yake ba. Muna nan tare da ku domin mu talakawa mu san yadda ake yi da kudaden ku, tashi lafiya.
To, wannan ya ci tudu bi kenan. To, sai Zayanu Allahuddu ya Allah sana faɗa daidai yace yau da gobe, ai wannan wani sirri ne mai wuyar sani ga talakawa domin rashin adalcin jami'an gwamnati tare da yin kashe mu raba da 'yan siyasa. Shi yasa in ka bi diddikin to zaka ga babban makiyin, zaka zama babban makiyin su, kuma in ce komai yana iya faruwa a kanka.
Sai Lawal Sani na Kawu Daura yace aini ina ganin kamar ba abin diddiki.
Alhaji Kadau Umar da Masak, Allah sana faɗa daidai, yace ni dai banda ta cewa akan wannan tambaya taku, amma ina sauraron ku domin jin amsar wannan tambaya daga masana Allah ya ce miki filin yau da gobe, amin.
Amin. Sai Rabi'u Abdugaram ya ce ana bin diddiki ne ta duba yawa ko jumlar kuɗi da aka ware da nufin saye ko gudanar da wani aiki bisa la'akari da kimar sa bisa farashi a buɗaɗɗiyar kasuwa.
Sai Aminu ɗan Kaduna Amanawa ya ce yau da gobe ko mutum ya san hanyar bin diddikin yanda ake kashe kuɗin gwamnati, to bin hanyar na da matuƙar wahala. Ko ya musamman ga talaka domin zai rika fuskantar kalubale daban-daban yayin bin diddikin yanda ake kashe kudaden kananan hukumomi ko na jiha balle uwa uba gwamnatin tarayya.
Sai Umar Miyatta Allah Shangom yace VOA Hausa ai gwamnati da ma'aikatan gwamnati yanzu su suke kidansu kuma suke rawar su. Talaka baya da wata masaniya akan wannan tambayar.
Sai Muhammad Musa Dambam yace a hashau da gobe wato HYDD ni kam a ƙasa ta Najeriya muna ji a kafafun yada labarai kan yadda ake tsara kashe kudaden gwamnati da yadda za a yi aiki da su, amma daga bisani abin ba haka bane. A baki nake ji ko a baki hin ce kace na ce ne, to ban gane nake ni ba. To mun gode da wannan sakon din naka.
Sai daga ƙarshe Manda Jigawa yace salam filin yau da gobe. Ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa. Da fatan muna cikin ƙoshin lafiya baki ɗaya. Allah ya sa hakan, amin.
Muna nan lafiya da fatan shi ma yana lafiya da duk wani mai sauraron shirye-shiryen namu na VOA Hausa gaba ɗaya. Mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To za mu ci gaba da tattaunawa da Malam Ahmed Tijjani Haruna daga ofishin babban mai binciken kudade na gwamnatin tarayyar Najeriya da yanzu haka yake nan Amurka a wani horon sanin makamar aiki.
Haka wanda kuma bayan mun tattauna wancan sati biyu ko makonni biyu da suka wuce ya zo kin san ya kuma ziyarce mu sai muka ce to bari mu tattauna tare da shi kai sai kawai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da shigowa.
Barka kai.
Barka da azumi.
To barka mu dai.
Mun kwararo hira sai lokaci ya mana halinsa. Mun tsaya ne a inda aka yi tambaya ko Balma Safinatu.
Eh, a Facebook Live ne yace za a iya hada auditoci, za su iya haduwa da 'yan jarida saboda wayar wa mutane da kai.
Saboda da yawa inda muka lura ba sa ma san menene ake magana auditing din ba. Kawai sun dai ji sun zace ma budget ake nufi.
Eh to alakula halin shine abinda yake faruwa a yanzu. Farko dai bari mu dauko magana na ka'ida. Ka'ida doka abin da tace shi auditor general in ya gama aikin sa na shekara ya dauki rahoton sa ya kai wa majalisa ta ƙasa. Majalisa ta ƙasa su suke da daman su tattauna akai su ba da hukunci. A dokance ba zan iya tunawa cewa ko akwai wata dama da aka bayar na cewa auditor general ya tara 'yan jarida ya hira da su ba akan maganar aikinsa. Amma na san akwai wani abu yanzu da yake faruwa kaman kimanin daga nan zuwa shekara 10 da suka wuce ko sama da haka ba. Shi auditor general na tarayya akwai taro da yake yi da ragowar auditor general na Najeriya baki ɗaya so ɗaya a shekara. A gurin wannan taro akan tattauna abubuwa da dama dangane da abubuwan da aka gani da kuma yanda za a inganta shi kansa aikin binciken da ake yi. Magana ta gaskiya shine ban taba ganin ko kuma cewa akwai damar da za a basu a ce yau ga su 73 din nan sun tara 'yan jarida baki daya don su yi musu bayani ba. Amma akwai wata dama kuma, ita wannan dama shine bayan shi auditor general na ƙasa ya bada rahoton sa ga majalisa ta ƙasa, wannan rahoto baki ɗayansa ana dora shi akan internet. Internet din nan ko ba shi da wani ka'ida ko na hani ko na wani abu, tunda yana kan internet duniya baki daya za ta gan shi. Saboda haka duk wanda yake da bukata ya gani in yaje kan internet zai iya ganin shi. Dan yanzu haka zancen da muke yi an dora na shekara 2015 amma na 2016 ba a kammala aikin ba tukunna. Adireshin internet din ga masu bukata su sani zan iya faɗa kuma shine www.o AUGF.gov.ng. Wannan shine website din. Kana budewa zaka ga baki ɗaya rahoto na auditor general na ƙasa. To wannan damar akwai ta.
A matsayinka na wanda ka dade kana aikin nan, akwai ta inda mu ƴan jaridar misali zamu iya taimakawa mu a kashin kanmu ba tare da sai kun ba mu bayani ba ta yanda zamu wayar da kan mutane musamman da ake kokarin fada ko yaki da cin hanci da rashawa da makamantan su yanda mutane za su sa ido idan su ya bude su ma gane me ake. Akwai inda zamu iya takara?
Abin da yasa nake ganin akwai wani dan tangarda shine shi auditor general in ya gama aikin sa ya rubuta rahoton nan. Hukunci ba nasa bane. Abinda doka tace ya dauki rahoton nan ya ba majalisar kasa. Majalisar kasa suna bin rahoton nan daya bayan daya. Wanda a dalilin haka akan gayyato mutanen da aka ambace su a cikin rahoton nan misali a cikin rahoton ba a rubuta sunan wane ko wane amma misali za a iya ce ma'aikata kaza kaman ka ce ko ma'aikatar tsaro ko ma'aikatar hanyoyi da gidaje ko ma'aikatan wuta da makamantansu in aka ambaci cewa ma'aikata kaza tana da bayani da ake so ta bukata to ita wannan ma'aikata ita za ta turo wane ne zai wakilce ta amma fa galibi famanan sakatare shi yake wakilta saboda a ka'ida aiki famanan sakatare shi ne jigon kowace ma'aikata ba minista ba saboda haka shi in yazo za a ce a ma'aikatarku an ga abu kaza an ga abu kaza magana cewa wane ne aikata wannan abu bai taso ba magana ne na cewa amma aikatar ku an yi kaza amma ku ma'aikatar da shi auditor general da ya rubuta rahoton sun san wane ne wanda ya wannan abu saboda gudun kada ya kasance an yi magana akan abin da ba hukunci akan sa ba shi auditor general ba shi da dama ya fito ya faɗi wani abu akan wannan rahoto
ni a sani na san da in aka ce kaman ma'aikata aka ce auditors za su zo to kowa tashin hankali an dinga hada kudi a sai lemu a sai biskit a hada musu kudi
a zamu a faranta muku dai karku
wato magana ta gaskiya shine shi dan adam ko ina yake kuma kowane iri baya son bincike ba wanda yake so a bincike shi ai misali jaraba ta makaranta ba a tambaya ka abin da ba a koya maka ba amma da an ce gata nan ta taho sai ka ga dari kake
kuma gashi an koya maka
gashi kuma an koya maka dari kake to abin da yake faruwa shine akwai wani abu guda biyu da zan yi maganar sa wanda abu ne guda daya amma da fuska biyu shi auditor shi fa auditor ba aikin auditor aka koya masa a jami'a ba aikin accountant aka koya masa a jami'a a cikin aikin accountant din nan akwai bangaren auditor saboda haka duk accountant din da ka gani auditor ne duk auditor da ka gani accountant ne kawai magana ne an sa shi bangaren auditor ko kuma an sa shi bangaren accountant
amma dai zamu ce tatar da muje
yawa amma ko na abu da yake faruwa guda biyu shi accountant ala kulli halin bukatun sa iga takaddun sa sun yi daidai wani lokacin ka dan kansa yayi zafi sai ya ga ta yaya zai sakulo wani abu dan ya nuna daidai saboda matsawar bai daidai din nan ba to bashi da kwanciyar hankali sai ya manta bangaren auditor din saboda shi yanzu anan ai shi accountant ne shi kuma auditor ka dan yaje bukata sai ya ga yaya aka ce wannan abin yayi daidai shi tsoron accountant kenan
kar me zakule
yawa wallahi wani abun ba wai an yi ba daidai bane ko kuma ba an yi haramban da ake tunani bane a kawai wannan tunanin cewa zai iya ganin abun da ya kamata a ce ina dama ya ganshi a hagu
to
shi kansa wannan ayon laifi ne abu ne a dama yaya aka yi ka kai shi hagu
ka san wani lokaci tambaya ta akwai ta da dan kai bugu kada
babu dan
yawa shin auditoci kuna karɓar cin hanci da rashawa dan ganin cewa kun toshe inda aka samu faci in kuka je bincike
to a magana ta gaskiya a magana ta ƙarfi
musamman kai la'akari da katse kai hakuri da misali yanda ake cikin magana wannan gwamnati da take yaki da cin hanci da rashawa ba ji ba gani ina ga wannan tambayar mun sarata akan gaba
to magana ta gaskiya shine a ka'ida na aiki na auditor akwai abu biyu na farko kai da ake binciken ka bai kyautu ko kuma bai cancanci ka ba mai binciken ka wani abu ba zan faɗi dalili sannan shi kansa auditor bai kyautu kuma bai cancanci a ce ka karbi wani abu ba. Dalili kuwa shine yin hakan zai iya shafar irin hukuncin da ya kamata kai.
Zai kato gaciya.
Shine zai kato gaciya.
Tunda dai ka karba yan kwabbai.
Yawa kuma an ce wai Bahaushe ya ce in baki ya ci a ido zai ji kunya. Amma maganan rashawa da karbarsa da rashin karbarsa magana ta gaskiya ya danganci abu uku zance. Na farko shi wanda ake bincike. Na biyu shi mai yin bincike. Na uku abin da ake yin binciken a kansa. Saboda haka ta sauraccen gare su. Su suka san menene abin da suka kulla. Amma akwai wani abu guda ɗaya da nake so za a yi laka'ari da shi. Da mai bayarwa. Da mai karɓa. Wallahi yin hakan cutarwa ne babba ga shi kansa aikin ga shi kansa ƙasa. Saboda barin maka misali guda ɗaya, wallahi na san wannan. Kuma akwai wani tsohon auditor general da ya shagiya mana wannan. In har ka zama mai roƙo a matsayinka na auditor a gurin wanda kake bincike, to abu biyu zai faru aƙalla. Na farko baka da kima. Na biyu zai kasance aikin nan ya samu naƙasu. Sannan na uku ba ka da wani tasiri. To saboda haka dole mutum ya zama mai taka tsantsan akan abun da za ka yi. To ala kullu halin shi dan adam baya gaza samun kansa a matsayin da zai iya taimakawa. Misali ka je ka tadda an yi abu ba daidai ba. Ba daidan nan ba yana da kashi daban-daban. Bari mu dauki mafi saukinsa. An yi abun nan ba daidai ba. Kana da buƙatar zaka bada rahoto a kansa. Amma kuma akwai wani taimako guda ɗaya da zaka yi. Ka nuna musu ta yanda ikamata su dinga yinsa daidai saboda gudun gaba. Ka dan kai haka ka taimaka shi wannan da kake bincikensa. Ka taimaka yanayin wannan aikin. Sannan ka kuma taimaka wa ƙasar baki ɗaya. Akwai abin da ake ce masa corrective auditing, wato bincike na gyara. Kada a koyaushe tunaninka ya zama na ga ba daidai ba in sanar.
Dan ai hukunci.
Kuma dan ai hukunci kuma in yi lamfa dan gobe in zan sake tarar da ba daidai din ban sake sanawa. Wallahi rashin yin daidan nan yafi mahimmanci in ka koya musu fiye da a ce kullun ka zo ka tadda ba daidai ba. Ai duk inda aka yi ba daidai din ba an riga fa an yi banna. In kuɗi ne sun tafi, in lokaci ne an bata. In wani kaddara ne ya lalace.
To gara a gyara saboda baki.
Riba me aka ce? Yanzu mun zo nan America abinda nake rubutu a kansa shine bincike akan rashawa da ɓannatoci haka. Sai na zo na tarar su a nan ofishin auditor general nan America. Ba burinsu binciken ba. Burinsu yaya za a yi a hana wannan ɓannar. Maimakon a ce bincika, a'a, ka yi abin da yaya za a hana.
Kowa hankalinsa ya kwanta.
Shi kenan.
Aƙalla yanzu kai shekara nawa kana aikin nan?
Shekara ta 27.
Me za ka ce wa 'yan baya yanzu da suke kan aikin? Ka san shirin yau da gobe shiri ne na matasa.
Malam Usman, a gaskiya ina da sakonni zuwa gare su. Na farko shekara ta 27 wallahi mun san abin da muka zo muka tarar a aiki. Misali ni dai na shiga aikin nan da digiri. Wacce na tarar shugaban office dina. Wallahi aikin da ta fara nuna min aiki ne na clerk.
Na kamar wanda ya gama secondary ke yanzu zai fara aiki.
Daya bayan daya. Allah ya taimake mu, shugabannin da muka tarar a aiki a lokacin sun san aikin. Suna son aikinsu. Kuma suna da ra'ayinsu koya. Akwai wani director dina ya retire. Wallahi in na rubuta rahoto a lokacin nan da hannun hagu ke rubutu. Sai ya kira ni sai ce zo ka tsaya nan. Sai ya dauki jambiransa yana karantawa ina gyarawa, ina karantawa ina gyara. In ya gama kaf saboda kaunar da yake mun sai ce dauki rahoton nan ka mayar da shi office ɗinka. Ka je ka rubuta bisa gyaran da nayi. Na farko ka aje copy. In zaka sake rubutu ga kwatankwaci. Na biyu ka dan ka kawo zan aje maka a file. Duk wanda ya zo buɗe file ɗin nan ya gani zai ce ashe yaron nan ya iya aikin nan. to mutum ne ya koya mun wannan aikin. To kaga abin da muka tarar kenan. Mutum yana da kima wallahi Malam Usman a lokacin nan a ma'aikata in aka ce ga audito misali kamar mutum ya ce Malam Usman Federal Audito wallahi duk wanda yake tafiya a wannan gurin sai ya tsaya chak ya dan wayewaya ya ga wane ne audito din nan
kima kenan
saboda a lokacin an san kana da kima in ma za a yi maka ihsani za a yi shi bisa daraja za a bi za a yi shi bisa ya kamata
ba wai dan zaka yi aikin ka ce
ba wai dan aikin ka ba to wallahi haka muka tawo haka muka tawo haka muka tawo to yanzu Malam Usman abun da yake a ƙasa wallahi wani abun ba zai fadu ba amma babban sako na gare su
su matasa
shine duk aikin da mutum ya samu kansa akai koma wani iri ne kuma takaita shi zuwa ga aikin audito na farko ka koyi aikin nan koye shi yanda ya kamata sannan ka yi shi iya gurgurdan yanda ya kamata ka yi shi ka dan kai wannan abu biyu na sha giya wa matasa in ka rike wannan abu biyun wallahi na farko zaka zama kana daga sama zaka zama kana da kima zaka zama abun mutuntawa sannan ka san wani abu wallahi a matsayin ka na audito ba zaka roki kowa komai a duk inda aka tura ka aiki ba kafi karfin ka roke su sai dai a dinga bin sawu Malam Usman dan Allah a taimaka mana mu dai mun san mun yi ba daidai ba
amma a gyara mana
a taimaka mana a nuna mana yanda ya kamata mu
wanda kuma haka ya kamata
insha Allah zamu gyara zamu yi kaza zamu yi kaza zamu yi kaza amma yanzu Malam Usman an samu kai a cikin matsayin da kamar yadda na faɗa dazu wani abun ba zai ambata kazanta ba za ta ambata ba
kamar yadda gurabe daban-daban ake ta samun yan matsaloli nan da ta wanda kuma su ne suka tare suke ta ba mu matsala a cikin ƙasa to mun gode sosai wannan bangaren tambaya ta ƙarshe ni kaina da ba audito ba sai na dauki abubuwa da yawa a cikin su kuma sai mu ce Allah ubangiji ya saka daliri da ka samu damar shiga cikin shirin yau da gobe har ka tattauna tare da mu kuma kai mana maganganu masu amfani dan fahimtar yanda bincike da bin diddigi a ma'aikatu na misali kudaden da ake kashewa da sauran bangarorin gwamnati.
Mun gode kwarai a sharuwa lafiya.
Ba za karfi ne mai kudin ka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai
wa. Sai mu ce muna godiya kan kin ga yayi maganganu sosai sosai Allah ya sa kuma a koma gida lafiya idan lokaci ya yi.
Amin.
Eh to kin san tunda yake azumi ne kuma mun saba kawo musu kwalama.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan muna lafiya. A yau dai za ku kasance da ni Fatima Umar Cikari don kawo muku abincin na bude baki. A yau dai za mu yi potato balls with meat or fish. Wato balls injin dankalin turawa mai hade da nama ko kifi. Wani gida dai za ta iya yin wannan, za ta iya yin amfani da ko dankali ko doya. Amma mu dai yau za mu yi amfani da potatoes ne, wato dankalin turawa. So za mu yi abin da uwar gida ke bukata, shi ne tana bukatan dankali, dankalin turawa, dafaffen dankalin turawa wato. Sannan kuma tana bukatan dafaffen nama ko kifi. Tana bukatan busheshen biredi, tana bukatan wato garin busheshen biredi, tana bukatan kwai, tana bukatan attarugu da albasa, tana bukatan magi, gishiri da kori. So abinda uwar gida za ta yi shine ta yadda za ta samu busheshen biredin ta kaman kwanaki yadda na taba fadi, shine za ta dauki biredin ta da muka saba ci na koyaushe, ta yayyanka shi a cikin tray, ta saka shi a cikin rana ko ta ajiye shi a cikin kitchen na mintuna kadan ko ya kwana. In ta tashi in ya bushe sosai ta dauka ta yayi ta daka shi a cikin turmi ta tankade shi da rariya, ta samu wato bread crumbs din ta kenan. So da farko dai abinda uwar gida za ta yi shine dankalin ta da ta dafa nan za ta dauka ta saka shi a turmi ta dan daddaka shi sama sama, ta debe shi ta kwashe shi ta ajiye shi a gefe, ta dauki dafaffen naman ta ta yayyanka shi ta daka shi ta ajiye shi a gefe. In kuma da kifi za ta yi amfani shine ta dauki cokali wato inside din ne kenan, za ta dauki cokali ne ta faffasa shi wato side din. In kuma kifi ne da ta siya ta dan dafa shi da kanta ko kuma tana da wanda ta ajiye shi take bukatan za ta iya saka a ciki shine ta dauki wannan kifin ta dauki fork ta wato chokali mai yatsu kenan ta barbada ta farfasa shi da shi ta ajiye shi a gefe ta dauki attarugunta da albasanta ta daddaka su ta saka su akan wuta ta dan soya shi sama sama ta ajiye shi a gefe ta ta tashi ta samu babban robanta ta dauki wannan dankalin da ta dafa ta marmuta daka din ta kara ta juye da fiffin naman ta a ciki ta dauki attarugunta da ta dan soya ta dan saka maginta ta saka gishirinta ta dan barbada korinta ta hada duka ta gauraya su tare ta tabbata komai a cikin wato dankalin wayannan sauce inda ta saka na tarugu da kuma duka wannan magin ya riga da ya shiga cikin wannan dankalin da ta daka din duka so in ta tashi sai ta dauke shi ta mulmula shi a gefe ta mulmula shi kamar yadda za ta yi yam balls inta ko kuma meat balls inta ta mulmula shi kamar ball ta dauka ta ajiye shi a gefe so in ta gama mulmula su sai ta saka man gidanta akan wuta in man gidanta yayi zafi ta dauko wannan busheshen breading tan ta dauko akwai sannan kuma ta dauko flour in tana so za ta iya amfani da flour in ba ta so kuma za ta iya barin shi flour ba lalle bane so abinda uwar gida za ta yi shine ta dauki wannan potato balls din ta da ta mulmula shi wato mulmulallen dankalin ta ta saka shi a cikin kwai in ta saka shi a cikin kwai sai ta dauka sai ta saka shi a cikin busheshen biredi ta tabbata komai ya riga da ya ji a cikin busheshen biredin wato busheshen biredin ya riga da ya rufe ko ina a cikin potato balls din kenan so in ta tashi sai ta soya shi haka baya bukatun ya dade a cikin mai so uwar gida na bukatun ta tsaya a wajen ta gauraya shi ta juya shi kada ya kone ko yayi baki in ya soma yin brown haka ya koma wato ruwan kasa sai ta kwashe shi ta aje so za ta iya cin wannan abun da perpesu ko kuma sauce din da duk take so kamar su perpesun kaza kifi za ta iya ci da sauce din koda hanta sauce din kayan miya sauce din vegetables wato sauce din ganye duk abun da dai Allah ya hore wa mai ita wato uwar gida ta ga za ta iya hada da shi sai ta hada da shi fatan za mu sha ruwa lafiya
Allah ya samu dace to muna godiya sosai da wannan kwalama haka wannan irin tura dankalin tura da kwaiwalan ana ta soye soye muna hada yawo
ana hada yawo
to Allah ya ba mu ladan ibada
amin
to ina ga kafin mu sallama ya kamata mu dan karanto kadan daga cikin sakonnin da muka dan samu a Facebook live ko sabina ta saboda su mu a dama da suna hangoni ne daga Akara Akara tan gane kenan Abdulwahab Al-Hausawi sunan shi yace alhamdulillah yace watching from Ghana wato yana kallon mu a Facebook live kenan ta Ghana a Ghana sai ya saka lambar wayar shi sai kuma wani Alhaji Ibrahim Ali yace salam wai me ke damun shugabannin mu ne muna jiran karin albashi kusan shekara daya sun ki yi musu
sai ai
kuwa ki kara albashi ko sabbi ne kima ki kara ki albashi
ai ba kadan ba ma
to amma gaskiya a kyautata yana da kyau ko kuma a kwatanta to kina da wani anan ko
eh da kai wani Rufai Ahmad yace to wannan tsari dai yana bukatar gyara sai kuma Hadiza Muhammad Dala tace gaskiya abin nan kam na dubawa ne
to ga wani ma Abubakar Haruna Rambo yace ina jin dadin shirin ku to mun gode sosai da Siraju Muhammad Dange shi baki karanta shi ba ai yace a gaskiya yadda tsarin gwamnatin tarayya take yi akan yadda ake kan Hira Ahmad Haruna kenan ake fitarwa ko kuma kashe kudi so abin yana yin kyau domin yayi kyau in aka magance abin musamman magana albazaranci da kudin kasa wannan haka yake to sai kuma ga wani shi Hussein Saliso cheka na ga daga Niger ne
kawai
cewa yes to mu ma yes to da mata za a ci gaba da bin mu sannan kamar yadda muke faɗa duk wasu shirye-shiryen mu da ake son aji musamman yau da gobe da sauran shirye-shiryen mu na sashen Hausa na murya Amurka ana iya komawa kan shafin mu na www.voahouse.com sai aje a saurare su a ji wa'inda suka gabata ko wannan
ne ma Imam Tufulani Usman yace ina yi muku fatan alheri
to muna amsawa sosai
da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu kan sai dai mu ce a sha ruwa lafiya ko?
A sha ruwa lafiya. Eh, kwarai kwarai.
Ta haka yake. To yanzu kan nan za mu sallama da ku a madadin
Safinatu Sodangi.
Safinatu yau shemarin za ta ke da mana da ita ne.
Maryam na dan zuwa kwanan nan.
Yau wato da ya kamata ta dawo danji daga mu azumi ya wuce.
Ta danji azumi ita ma.
Ita ma ta danji awoyin nan. To a madadin Saida Hamdu wadda ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne Pascal Valarish sai kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu a sashin mu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington ke cewa mu zama lafiya. I'm gonna go to